sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da Danol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. Jummai Ali da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba, akwai maimaitawa ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Haka kuma za ku je rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Sai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar mayakan sakan Kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice ta kaddamar da wani matakin soji na kwato wasu sassa da ke arewacin birnin Raqqa gari da kungiyar ISIS take dauka a zaman headquarters ta da zimmar kuma yanto birnin baki daya. Kungiyar mai kawance da Amurka ta bada wannan sanarwa ce ta bidiyo da ta saka a internet jiya Talata. Mun kaddamar da wannan farmakin ne tare da taimakon rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a arewacin Raqqa, inji Roger da Filat, wata kwamandan mayakan Kurdawa. Wani babban kwamandan kungiyar ya ga muryar Amurka cewa dakarun da ke karkashin kungiyar sun ta samma birnin daga kusurwa uku, yace tuni ya kayaki da tankunan yaki da wasu manyan makamai. Kakakin rundunar taron dangin karkashin jagorancin Amurka Colonel Steve Warren ya ke tabbatar da irin rawar da sojojin na taron dangi za su taka a wannan farmaki da wannan kungiya ta mayakan sakan Kurdawan ta kaddamar. Jiya Talata, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karɓar ƴan gudun hijira daga Turai idan kungiyar tarayyar Turai ba ta amince da shirin barin ƴan kasar su kai ziyara ƙasashen Turai ba tare da izinin shiga, wato visa ba. Wannan kashiri da shugaban na Turkiya ya yi shine alamu na baya-bayan nan na ƙarin zaman ɗarɗa tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Turkiya kan yarjejeniyar da sassan biyu suka sanya hannu a kai cikin watan Maris. Amma Turkiya ta aza sharaɗi kan yarjejeniyar na baiwa ƴan ƙasar dama tafiya Turai ba tare da neman izini ba. Buƙatar da shugabannin Turai suka buƙaci Turkiyan ta aiwatar da sauye-sauye ta fuskar ƴancin ɗan adam da zammar taimakawa ƴan gudun hijira da suke ƙasar. A Sudan ta Kudu, malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazana za su fara yajin aiki yau Laraba idan gwamnati bata biya albashin su na watanni uku da suka shige da kuma wasu allowance da suke binta tun bara ba. Karamin ministar mai kula da ilimi mai zurfi ya ce ma'aikatarsa tana sane da buƙatar da ma'aikatan jami'o'in suka gabatar, amma gwamnatin kasar tana fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗi, bata da hali na samun kuɗi domin biya musu buƙatunsu. Kakakin kungiyar ma'aikatan jami'o'in Sudan ta Kudu biyar din, Philip Apollo, wadda har wa yau shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta jami'ar da ke Juba, ya ce ɗaukacin malaman jami'o'in kasar daga yau Laraba 25 ga wata ba za su je bakin aiki ba har sai ma'aikatar kudin kasar ta biya dukkan bashi da ake bin gwamnati, sannan ta fara aiwatar da sabon tsarin albashi kamin su koma bakin aiki. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu zanga-zanga da suka fasata sun kutsa cikin dandalin da ake gangamin siyasar ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump a birnin New Mexico. ‘Yan sanda masu yawa, wasu kan dawaki, sun sha nana ta gargaɗi ga masu zanga-zanga cewa kada su kusanci zuwa kusa da dandalin taron inda magoya ba Mr. Trump suka yi layi domin shiga wannan fili. Masu zanga-zangar suna riƙe da alamomi da saƙonni da suka haɗa da waɗanda suke cewa Trump ɗan kama karya ne da kuma ya isa haka mun gaji, so kuma kona wasu singiletoci da wasu kayayyaki da suke dauke da suna ko wato taken yakin neman zaben Trump na dawo da martabar Amurka. Suka jajjefi 'yan sanda da wasu kayayyaki da suka cinna a wuta. haka nan an ba da rahoton ma zanga zanga sun yi jifa da duwatsu da kwalabe suka fasa ɗaya daga cikin kofofin shiga dandalin da ake taron wasu masu zanga zanga daga ƙarshe sun samu kutsa cikin dandalin taron suka yi ta yunkurin hana Trump magana wasu sai da aka fitar da su da ƙarfin tsiya wannan ne karon farko da Trump zai kai ziyara jihar New Mexico jiya da tafi kowace a Amerika yawan Hispaniyawa Wani alkali a jihar Pennsylvania ta bada umarnin a gurfanar da fitaccen dan wasan kwaikwayon nan Bill Cosby a gaban shari'a kan zargin yayewa wata mace fyaɗe a gidansa a shekara ta 2004. Alkali Elizabeth McHugh ta zartar da hukuncin cewa an gabatar da isasshen shaida na yi wa Cosby dan shekaru 78 da haihuwa shari'a. Ta yi wa Cosby fatan alheri bayan da aka kammala zaman kotun na tsawon sa'o'i uku shi kuma Cosby ya gode mata kamin ya bar kotun. Har yanzu ba a aje lokacin da za a fara shari'ar ba. Idan aka same shi da laifi Cosby zai yi zaman ɗaurin shekaru 10 da tarar dala 1,050. Tuni a cikin watan Disamba ne Cosby ya kiyamsa wannan laifi aka ba da bailin sa kan kuɗi dala miliyan 1.
Rabu Imam Aliyu ya karanto labaru daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da wannan rahoto na rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto.
Bisa ga dukkan alamu, rikicin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na fice gaba da zafafa, lamarin da ya kai rikicin na shafan rassanta na jihohi, inda a jihar Adamawa jam'iyyar ta ma rabe gida biyu, wannan kuma na zuwa ne yayin da ma ake shirye-shiryen zaɓen kanun hukumomi a jihar. Yanzu haka ma ɓangarori biyu ne a jam'iyyar, inda kowane ɓangare ke cewa shi ne halattace, wato ɓangaren su Ali Gulag bisa jagorancin Honorable Abdulrahman Boboi, da kuma ɓangaren da tun farko ma aka dakatar wato ɓangaren su Baba Jol Madaki. Honorable AA Uba na ma tare ne da ɓangaren su Abdulrahman Boboi. Yace yanzu haka masu soma tantance ƴan takarar shugabancin kananan hukumomi a jihar.
Ɓangaren da yake halattace a jihar Adamawa ɓangare ne wanda gurzon nan hazikin dan siyasa wanda ya tsolewa kowane azzalimi ido a jihar Adamawa yatsa shine barista Ali Gulak. Abdulrahman Boboi shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Dan muna daidai da gama sai da form da karfin Allah zamu tantance ƴan takara gaba daya kuma zamu shiga zabe da karfin mu, karfin da bamu taba shiga zabe da shi ba da karfin Allah.
To sai dai kuma amatan da suka maida inda ya bangaren sun ce fa su ne halattacin shugabannin jam'iyyar. Barista Yati Shehu da ke zama sakataren ɗaya ɓangaren cewa mai
kana gani dai da kanka kana headquarters jam'iyya kuma ga ƴan takara nan mun fara tantance su kuma PDP a Najeriya ga baki ɗaya ba jihar Adamawa ba babu wani ɓangare. Chief Joel Madaki shine shugaban jam'iyya ta jihar Adamawa, ni ne kuma sakatarinta. Mun dai mun sani akwai wa'anda suke cikin rudani wanda ba za su iya cin ƙananan hukumominsu ba kaman Dr. Umar Ardo da AA Gulak, don haka mutane ne wanda su ba za su iya cin ko akwatinsu ba balle ma su ce za su ci jihar Adamawa. Shine suke gani gara su tada husuma su rubuta sunan mutane ko a gidajensu ko a hotel, amma duk harkan jam'iyya kaga a headquarters jam'iyya ke.
Kamar PDP ita ma dai jam'iyyar APC da ke mulkin jihar Adamawa na fa kokarin ɗinke baraka da ta kunno ne game da zaben fidda gwani na ƴan takara, lamarin da ya kai ma ɗage zaben ƙaramar hukumar Hon. Honorable Ibrahim Bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC a jihar Adamawa ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu.
Babu inda wani yace ba yi masa adalci ba, anan kuwa at least zai tsakanin zaɓe ciki gida ka mun zama dami lafiya mun samu 95%.
Amma me yasa kuka dauki alƙawari kan cewa duk wanda ya faɗi ba zai bar jam'iyya ba kuma zai tsaya masa? Me yasa kuka sa ƴan takara suka dauki alƙawari?
Hukunci ne na jam'iyyar APC, mun san cewa mu shugabanni mu musu adalci. To in kana so kai adalci ba za ka zo jam'iyyar mu ba ka saya form ka jika ka san dokan, ka bar jam'iyyar mu ko sai mu kai karanka.
Sau tari da aka yi amfani da matasa matsayin bangan siyasa ya zabukan ƙananan hukumomi, to ko me jam'iyyu ke yi a yanzu? Gare ta bakin shugaban matasa na jam'iyyar APC.
Sunana Honorable Abubakar Dan Azumi Tongo, youth leader APC na Adamawa State. Maganan cewa an banga siyasa a Adamawa a ce za a ci mutuncin wani, ai ya riga ya shuda. Tunda ka gani asabar da ya wuce din nan an yi zabe ƙananan hukumomi guda 21 kuma a cikin 21 an samu daya akasi kaga alhamdulillah tunda aka samu 20 duka daidai ba inda aka yi fada ba inda aka yi zagi ba inda aka tsangomi kowa ba inda matashi yayi komai ka san irin wannan abu already yanzu muna so mu eliminating nashi ya ce wani mutum mai kudi mai arziki wanda zai dauki yaran sa ya kai su kasashen waje su je su yi karatu ko ya sa su irin manyan makarantu kuma ba ma matasan mu su ce aka ba su kayan maye da kudi su je su za su tada hankali yanzu muna ware musu da kai
kuma da menene yanzu lokaci ne kauke ya ma tabbatar da yadda za ta kaya a wannan zabe da za a gudanar a watan gobe na Yuni. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kafin ku ji maimaitawa take da gaskiya a sauraro wannan waka. Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawar cike da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya.
Jini dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to dan adam ne wanda yake dan damfara. Mu ba mutane bane ɗan adam jinsin ku, amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake wa bayan Allah. Daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu ɗan 419 ba ko, amma sai ta kade wayar. Nace to aljani dan damfara dan 419 watan cin ubanka ya kama. Kai kake fadi ne, nace watancin ubanka ya kama. Sai yace kai ka san da kake magana ko, nace ai da ubanka yake magana aljani. Sai mun lahanta ka, sai mun yi ma'illa, nace wallahi kai ya kake. Kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam. Sharri ne irin ta ɗan damfara.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalamin ƴan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya daukar waya ya kira mutum ma kuwa? Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi, kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani, kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanin kenan idan har suna yi. To ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan ƴan damfarar sun so su taɓo shi, ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin.
To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu ƴan Adam, kuma Allah madaukakin sarki ya yi su waɗanda suke cikin su akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza.
Tana yiwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan Adam ta wannan hanya, ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne, ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba?
To gurgurdun fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka, sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to ɗan Adam ne wanda yake dan damfara, amma ba aljani bane. Kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne, sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban. Amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba, ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan. Alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce. Na tafi Kaduna mun je wata makaranta, to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashing dina a waya ta Zen.
Haka.
Sai na kira tunda ba san lambar ba, da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Haka.
Ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai ta ce bawan Allah, Allah ne ya jiyar da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a. Kai mai taimakon mutane ne, mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai. Saboda haka ka yi ƙoƙari. Ni sunana Shamsiya, ƴar malam Baba Alhaji daga Hubbaren Shehu Dan Hodeo daga Sokoto.
To,
saboda haka muna bukata mu taimake ka, amma akwai ka'idoji da zaka bi mana. Kace to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai saraka da shi a masallaci a yau din nan. Nace to zan yi insha Allah, amma bana gida. Kace to yau zaka koma gida ko? In ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau. To da na fahimci cewa sharri ne irin nan dan fara. Sai nace ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji. Ita ce a kai dai kawai kada ka damu, Allah ne ya haɗa mu da kai, mu ba mutane bane ƴan Adam jinsin ku, amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah. Daga ƙarshe sai ta ce amma dai ba aljanu ƴan 419 ba ko? Maza sai ta katse wayar. Tana katse waya sai na sake kiran wayan, ta ce abun naku me ake ce masa ma waya ko? Muna magana abun ya yanke ko? Na ce eh ya yanke. Ita ce to masha Allah shukran. To da naji ta ambaci kalmar shukran, kalma ce ta Larabci. Ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da Larabci na ma kiyin Hausa. Ita ce a'a ka bar Larabcin, idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam Baba Alhaji. Shi malam Baba Alhaji zai maka magana akan Larabci, amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin Annabi 11. To mutanen da muka tafi tare da su sai na ba su lambobin gaba ɗaya.
Haka.
Da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya. To bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba. Kuma ni ina kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Saboda sun fahimci cewa na gano su.
Ka gano su,
To da waya ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello, daga ji dai muryar namiji ne. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce. Sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya sai ke canza murya. Na ce to aljani ɗan damfara ɗan 419 watancin ubanka ya kama. Sai ce kai me kake faɗi ne? Na ce watancin ubanka ya kama. Sai ce kai ka san da wa kake magana ko? Na ce ai da ubanka nake magana aljani. Sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa. Na ce wallahi ƙarya kake yi, ba alfahari ko gadara ba, amma kai kai kaɗan da ka wulaƙanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi min wata illa. Sai kashe wayar. Don haka a takaice dai waɗannan mutane ƴan damfara ne, ba aljanu ba ne. Mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu, kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban.
To Allah shiga ba ta malam, kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan waɗannan mutane?
To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna, na farko kenan. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. Alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne ya halicce shi, ba mai azurta shi sai Allah, ba mai talauta shi sai Allah. To daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida ta sa kafin ya yi masa kuɗi, to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata. Hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa. Ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi. Kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko abin da kake yi kaza, mun yi ma kaza, je ka gure kaza, ka dauka kaza kawai mun baka.
Allah shi gabata mallam, baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan ƴan damfara suke ba su.
To ai Alhaji Ibrahim, tsoron abin da babu tsoro ba, wato wannan matsala ce babba. Mutane sun dauka cewa da aljani ya maka tuk zaka mutu. To ba haka bane. Yadda kake waɗanda ba su san ba meye abin tsoron, ba suke shakkar aljanin, to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani, to waye aljani? Aljani bawan Allah ne, kai ma bawan Allah ne. Don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin Ubangiji ba. Saboda haka ina kira ga mutane, lallai su sani cewa aljani fa duk yadda yake da sharrinsa bai yi sai ma illa ba, matukar ba Allah ne ba shi nasara ba. Kuma akwai hanyoyin da za ka bi shi kansa, yadda ba a haɗa ruwa da wuta, kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba, saboda shakkanka da tsoronka da yake yi, matukar ka bi wasu ka'idoji. Saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai bi su ka'idoji ba. Kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka, za ka iya shiga saboda tsoronsa.
To Allah shiga bata mallam, kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi, ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi?
To na farko dai, kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi. Kuma na biyu, ya cire tsoro a cikin zuciyarsa, ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne, to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah. In ya maka barazana kai ba kai masa, in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba, in ya ce lallai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana, ka ce bai isa ma illa ba, don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin Ubangiji ba. Aljanun nan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban, akwai talakawa fituk a cikinsu, akwai jahilai manya-manya a cikinsu, akwai malamansu, akwai ƴan kasuwansu, akwai komai da komai irin nasu. Saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani abu ne, wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa ɗan adam ko ya ƙi yin kaza wa ɗan adam. Saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta ƴan damfara, wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin Alƙur'ani da sauransu. To kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi don a cutar da kai.
Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja. Mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba.
Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily, da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa wasu kamfanonin ƙasashen China da Saudi Arabia da Sri Lanka da kuma ƙasar Turkiya sun nuna sha'awarsu na zuba jari a ɓangaren aikin gona na Najeriya. A can ɓangare guda kuma, jaridar ta People's Daily ta ba da labarin cewa a sakamakon rikicin da ya dabaibe babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP, 'yan sanda sun sanya makulli sun garkame sakatariyar jam'iyyar da ke Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. Shugaban kungiyar Boko Haram a Najeriya, Abubakar Shukau, ya kashe ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar da ya kware a ɓangaren bama-bamai a cikin kungiyar ta Boko Haram. Wannan shine babban labarin jaridar Blueprint. A gefe guda kuma, jaridar ta ba da labarin wani shiri da gwamnatin jihar Lagos ke yi don samar da rukunin gidaje guda 50-50 ga kowace ƙaramar hukuma da ke cikin jihar ta Lagos. Jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa gwamnatocin jihohin Najeriya sun kashe biliyoyin naira wajen sayawa 'yan majalisun jihohinsu motoci irin na alfarma. Jaridar ta ce binciken da ta gudanar ya nuna cewa lamarin ya zo daidai lokacin da wasu jihohin sun kasa biyan albashin ma'aikatansu. Haka zalika, jaridar ta Daily Trust ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa tsohon sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Ahmad Ibrahim Dandija da tsohon shugaban jam'iyyar PDP na jihar Gombe Nuhu Paloma sannan da coordinator PDP a jihohin Gombe Taraba da Adamawa Bunu Mulima sun mayar da naira miliyan 17 ga hukumar hana almundahana ga dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC. A can cikin jaridar leadership kuwa ta ambato tsohuwar ministan Najeriya ne Ngozi Okonjo-Iweala tana musanta cewa bata karbi wasu takardun kotu ba dake da alaka da bacewar naira trillion 30. A ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da wani labarin ta dake nuna yadda wasu daruruwan tsaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Edo suka gudanar da zanga-zangar nuna fushi saboda an share watanni 42 ba a ba su kuɗin fansho ba. Al'amarin da jaridar ta ce ya jefa su cikin wani hali na takura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Muryar Amurka, assalamu alaikum. Mai magana Haruna Gani daga karamar hukumar Bakos a jihar Plateau. Jam'iyyar PDP alhakin 'yan Najeriya ta kama ku, gashi nan kuna fashewa kashi-kashi. Mu talakawan Najeriya cutan da jam'iyyar PDP ta yi mana a Najeriya muna ta roƙon Allah, Allah ya daɗa wargaza ku. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka daɗa wargaza jam'iyyar PDP. Allah ka kashe jam'iyyar PDP a Najeriya saboda zalunci da ake nuna, ƙaryan da kuke ta kai ku kasa. Roƙon da muke mun haɗa kai muna roƙon Allah, Allah ya daɗa wargaza jam'iyyar PDP. Mai magana Haruna daga karamar hukumar Bakos a jihar Plateau.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bappa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Jama'ar Najeriya, mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mun roƙi Allah ya yi mana canji kuma ya yi mana canji, saboda haka ba abin da ya rage mana illa mu yi wa gwamnati ta Muhammadu Buhari fatan alheri da kuma addu'o'i, domin mun roƙi Allah ne kuma ya bamu duk abubuwan da yake faruwa. Na cewa akwai tsadar rayuwa, ai zaman lafiya ne ya kawo fahimtar cewa wani abu wai tsadar rayuwa ko kuma faduwar dala ko ba komai, alhamdulillah. Ya kamata kuma kowa ya fahimci cewa ƙasar nan wata kyauta ce Allah ya yi mana, kuma ya albarkaci wannan ƙasa ya danka mana. Don haka duk wanda yake bai san Allah ba, bai san ikon Allah ba, to ya yi ƙoƙari ya ce zai kassara ƙasar nan ko zai raba ƙasar nan ya gani. Waɗanda suka gwada sun gwada kuma sun ga ƙarshensu. Bappa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Attorney General kuma ministan shari'a Amurka Loretta Lynch ta ce gwamnati za ta nemi ko ta zartar da hukuncin kisa kan mutumin nan farar fata mai suna Dylan Roof, wadda ake zargi da bude wuta bara a wani cocin bakar fatan Amurka a garin Charleston a jihar Carolina ta Kudu. Madalim ta ce irin laifin da ake zargin ya aikata da illar da ya janyo suka tilasta gwamnati daukan wannan mataki. Masu gabatar da ƙara a jihar Tinida ma suka ce za su nemi kotu ta zartar da hukuncin kisa kan mutumin. An zargi Roof ya kashe mutane 9 lokacin da ya bude wuta a cikin cocin Episcopal ta bakar fata da ke garin na Charleston ranar 17 ga watan Yunin bara. An yi zargin ya yi rubuce-rubuce na nuna kyama kan bakar fata da Yahudawa da kuma Hispaniyawa a intanet. Wani abokinsa ya ga 'yan sanda cewa Roof ya ce yana so ya janyo yakin basasa. Ƙungiyar mayakan sakan Kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces a takaice ta kaddamar da wani mataki na wato sassa da ke arewacin birnin Raqqa gare da ƙungiyar ISIS take dauka a zaman headquarters ta da kuma zummar yanto birnin baki daya. Jiya Talata shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar yan gudun hijira daga Turai idan kungiyar tarayyar Turai bata amince da shirin barin yan kasar su kai ziyara kasashen Turai ba tare da izini ba wato visa.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake mana fata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.